الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 2 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai matsayin mai sallah da kauli ta kama shi sai ya manta yi ba'adi ko kuma inda zai yi ba'adi sai ya manta sai ya yi kauli kowace ta tsaya masa wato matsayinta an gane ko inda kauli ta kama ka kamanta kai ba'adi ko ba'adi ta kama ka kamanta kai kauli to kowace ta tsaya matsayin ilguwarta dan karmu manta ya gabata daga cikin maganganun magabata akwai waɗanda suka tafi a kullun cewa iya sujada ba'adi ita ce mai sallah zai yi ba maganar kauli akwai waɗanda suka tafi akan cewa kauli kadai mutum zai yi ba maganar ba'adi illa kasancewar daga cikin magabatan kwarai da suka kalli hadisan sai suka gano cewa duk a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kari to iya abin da yake ita ce sujada ba'adi a inda yayi ragi sai ya sujada kauli don haka sai suka aje ka'ida duk mutumin da yayi kari a cikin sallar shi to iya abin da zai yi ita ce sujada ba'adi a inda ya tabbatar da cewa ragi ne to anan iya abin da yake kansa shine sujada kauli amma tare da cewa inda kauli ta kama ka kamanta kai ba'adi to ta tsaya ma matsayinta na'am wai idan kai sujada kauli ko sujada ba'adi a lokacin da ka kai goshinka kasashen akwai tasbihi kwarai da gaske tasbihin da kake yi a cikin sallar shi za ta yi kuma idan ka dago ka gama sujadar shin akwai sake maimaita tafiya ba maganar sake tahiya hadisin maimaita tahiya bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabulu ko ba'adi in kai kai tsaye kawai sanin cewa za ka yi ba maganar sake tahiya na'am ha eh na'am na'am wai dangane da kasancewar masu bincike na kimiyya sun gano cewa wato yin amfani da salula a bangaren kunne wanda yake na dama wato na cutar da kwakwalwa kenan don haka suka ga shawarar da suka ba jama'a in an kiraye ka ka ɗauka da kunne wanda yake na hagu to shine dan uwa yake cewa tare da cewa shari'a ta umarci mu da cewa duk wani abu wanda yake na alkhairi kyakkyawa mu gabatar da dama anan kasancewar wannan illa in an gano ta bayyana cewa ya zamanto kai amfani da shi a dama saboda kiyaye lafiyarka an gane ko in an tabbata cewa tana haifar da wata cuta to dole ne ka kare lafiyarka domin kiyaye lafiya abu ne wanda Allah ya wajabta mana wanda kwata-kwata kiyaye rayuwa ta dan adam Allah ya wajabta mana domin ya haramta mana mutun ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima to dan haka duk abin da zai zame maka sababi zuwa ga halaka haramu ne ka bi wannan hanya duk abin da zai janyo cuta zuwa gangan jikinka cutar za ta kai ka zuwa halaka haramu ne dan haka anan ba da yafi zaka iya yin amfani da ita da bangaren da aka ce kwakwalwa ba ta kusa da shi ma'ana shine bangaren hagu lalle abu ne wanda yake tabbas na cewa tana haifar da cuta a gangan jikin dan adam sosai ba yau ba masana suke bincike akan irin wannan dan haka ma suke hana cewa a sanya ta kamar misali irin aljihun gaba da sauransu dan tun wajen 2000 ne akwai wani malami wanda ya mana wata muhadara ta musamman tun lokacin muna Madina da dalibai suka tambaye shi shi me yasa bai rike salula shine a lokacin nan irin adrarkinta abubuwan da suke cutar da dan adam a wannan lokaci kusan awa ɗaya ya kwashi akan iya abin da ya na bincike akan wannan abin da ya shafi wannan ginta yace to kun ji abin da yasa wato bana rike ta amma duk da cewa al'amarin ya riga ya zama larura a rayuwa ta yau don musamman ma irin wannan jinyar da suke kafawa a cikin gari antan-antan kenan akwai sinadarin da yake saki wanda yake cutar da 'ya'yan adam akwai nan ina tsammani Najeriya ce ko ina ne wanda aka duk 'yan kamfunan gaba daya an umarce su da cewa duk wani wannan kinsa su fidda shi daga cikin gari cikin jama'a a maida shi can gefe saboda akwai cutarwa to amma nan mu sai a zo a zuba muka kuɗi a kawo shi tsakiyar jama'a za a zo a kafa shi wanda abubuwa na cutar da jama'a ga su sun wuce a lissafa saboda mun san ba menene haƙƙin mu na'am wai misali ka zo masallaci kana nafila misali tahiyyatul masjid liman ya zo an tada iqama yanki sallah za kai ba maganar yin sallama saboda ai ita sallama na kasancewa a ƙarshen cikar sallah wannan sallah ko ta rigai ba ta cika kawai yankewa za kai ka budi ma an gane kuma sallar ce ta baci kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace mana in an tada iqamar sallah to babu wata sallah ingantacciya face wanda aka tada iqamar ta ko kana cikin zaman tahiyya ne dole za ka yanke in dai baka yi da sabu ka tashi ka bude ma in dai an tada iqama ba maganar cewa sai ka sallamci alaikum salam wai misali irin waɗanda suka fito na da maganar cewa suna warkar da mutane abinda za ka ya ishe ka ishara ka kalli su irin mutanen da suke da awar cewa suna warkar da mutane ai duk wanda yake kallon talabijin ko aje ya gani a RTT da sauransu kuma kowa ya tashi tsiye shi sai ya raba da annabi ya ce ya yi mahaukin annabi haka abubuwa ne waɗanda suke na wautar da hankulan mutane abubuwa ne waɗanda suke na shaidanci irin waɗannan mutane haramu ne ga mai imani da Allah da ranar kiyama ya je wajensu saboda ƙarya ce tacicciyar ƙarya ce kuma wannan abubuwa ne waɗanda wallahi zai nuna maka mutane sun rasa sun basu san ba inda aka dosa duk wanda ya zo da wani ɗan daba-daban shi kenan sai ya tafiyar da hankulan jama'a wanda kasancewar in har abun mamaki ne to abubuwan nan na mamaki ba su kai abun mamakin da Dajjal zai zo da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa idan Dajjal ya bayyana manzon Allah ya ce a kwana 40 zai zagaye duniya gaba dayanta manzon Allah ya ce a damar shi a kunta a hagunkin shi akwai aljanna take yin kirki ce sama ta yi ruwa ta yi yace kasa ta fito da zuro take yin ta fito da shi yace kasa ta jiku duk abin da yake cikin ta na gwalagwalai da zinare ta waso su yasa musu ya yanka mutum ya raba shi biyu take yin ke kuma ya raye da shi yace ya bugi kabari take yin ke tashi to wani abu mamaki ya wuce haka amma tare da cewa Allah bai taba halittar wata fitina ta ciccin makareci sama da Dajjal wanda sai mai imanin gaske Allah zai kiyaye shi game da wannan fitina to dan maganar a ce an tada mutum kai tsaye ya tashi wannan duka shaidanci ne wannan bayyana nuna cewa ka gaskata akan wannan al'amari dan haka kasancewar abinda yake wajibi akan bawa duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya to ka koma zuwa ga Ubangijin da ya dora maka ga Allah ya nuna mana sabubba da ake bi na samun waraka in ma waɗannan maganinnuka wanda an jarraba su maganinnuka ne na rashin lafiya su kansu ba sa tasiri sai da izinin Allah hanya ta biyu shine addu'a amma ba kamar irin waɗannan ba wanda kawai shedanci ne mutum sai a wayi gari ya ce wai shi ma ya bayyana wai an ce ya taimaka ma jama'a wayewar kadus kuma duk irin wannan tsiya ba inda take bayyana sai da magana daga nan dai abubuwan waɗannan cikin shekarun nan kuma ba kowa yake ɗarme ma abubuwan gindi illa malamai wanda ake ganin cewa malamai ne su suke ɗaure ma abin gindi don haka bai halatta a jiyoyinsu kwarai na'am to a takaice wani mutum ne yake da bukata a wajen Allah shin zai iya kama kafa da azumi cewa Allah ya biya masa bukatar shi kwarai da gaske azumi ibada ce wadda zaka iya yin tawassuli da ita domin neman biyan bukatun ka wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka sa wata bukata gaba sai ka yi azumi ko ka yi wasu nafilfili ko ka yi sadaka ko ka yi yanka ko ka yi wata ibada ta musamman da sunan wannan ibada ta zame maka tsani dangane da samun biyan bukatunka wannan hanya ce wadda take a shar'ance kamar yadda alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana to shi ke banta da cewa sudu ladi litinin wannan kuma mas'ala ce ta daban shi abin da ya tambaya kamar misali yin azumi amma maganar sai ka in tambayar azumin sudu ne da na ladi da na wannan kuma wannan tambaya ce ta daban wadda take zama da gindin kasha kadai ta ranar asabar ko ranar juma'a da azumi na nafila haramun ne amma na halatta ka azumci ne gabanin wannan yini ko kuma bayan shi kenan kai asabar lahadi wannan ya halatta kai asabar lahadi litinin duka zaka iya na'am wallahi wannan da ake faɗa shi Najeriya da wani wannan wanda haƙiƙanin lalle sun wannan ɗin shi duka abubuwa ne waɗanda suke na shaidanci na wannan yanzu nan wata da ta bayyana ci a kai kwana 8 ta ba mutane cewa za a yi tashin alkiyama duka da abubuwa ne waɗanda suke duka na rashin hankali darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 10 aya ta 110 a cikin suratul an'am za mu dan koma baya kaɗan wato aya ta 109 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ubangiji ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim mushrikai masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi rantsuwa da ubangiji tabaraka ta'ala matukar rantsuwa suka ce la in ja'atkum ayatun la yu'minuna biha in har wata mu'jiza ta zo musu wadda za ta nuna gaskiyar manzanci na Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai la yu'minuna biha suka ce za su gaskata da ita ma'ana bayan ƙaryatawar da suka masa ba su ɗaya ba su biyu ba saboda kasancewar tsabar wauta wadda suka siffanta da ita sai suka yi rantsuwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar rantsuwa domin sai da suka karfafa rantsuwar suka ce la in ja'atkum ayatun la yu'minuna biha suka ce wallahi in har wata mu'jiza ta zo masa aya anan abinda ake nufi mu'jiza suka ce la yu'minuna biha za su yi imani da ita ma'ana za su gaskata shi a matsayin manzo Ubangiji ta'ala ya ce kul gaya musu innamal ayatu indallah mu'jizu ana samun su ne a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana shi ke karfafar annabi daga cikin annabawansa ko manzo daga cikin manzanninsa da wata mu'jiza ba shi manzon ba ko ba annaban a karan kanshi yake cewa bari in nuna muku aya an gane ko anan manzon Allah ya ce musu Allah ya ce da shi kul innamal ayatu indallah ci da su ayoyi gaba daya ma'ana mu'jizu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke shi ke ba wanda ya ga dama daga cikin bayansa kuma shi ke hana wanda ya ga dama in ya ga dama ne zai karfafi manzansa wato da wannan mu'jiza in ya ga dama kuma zai janye kayansa Ubangiji ta'ala ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu mi ya sanar da ku cewa ita ayar in ta zo cewa ba za su yi imani ba kenan kamar an juya magana ce zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mu'mini wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu mi ya sanar da ku cewa ita wannan mu'jiza in ta zo cewa ba za su yi imani ba kamar yadda suka nema to kasancewar anan wato wannan magana ta su magana ce wadda sun yi ta ne saboda wato kai gaya a cikin neman kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba dan suna neman shiriya bane ba domin kasancewar ayoyin da suka bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su yi wannan rantsuwa duk wani mai hankali ya ishe shi ya yi imani ya gaskata shi a matsayin manzo wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna musu ayoyi sun wuce a lissafa wanda dai ga babbar aya wato shine alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duk takamar da suke da iya zance a matsayin su na tatattun larabawa Ubangiji ta'ala ya kalubalance su cewa in har suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kage wannan alqur'ani to su zo da wata sura takaitacciya wanda bata wuce aya uku ba wanda ayoyin za su kunshi ma'ana da balaga wato kamar yadda ayoyin alqur'ani suka kunsa kai har a ƙarshe ma Allah ya nemi cewa aya ɗaya in sun isa su zo da ita amma suka kasa kaga wannan aya ce a bayyane wadda take nuna gaskiyar manzancinsa wanda kuma ga tsagewar wata ya rabu biyu kamar yadda suka nema wanda kuma ga ya kasancewar abubuwa sun wuce a lissafa ga tafiyar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi da shi daga nan masallacin harami na Makka zuwa Baitul Maqdis daga baitul maqdis aka tafi zuwa saman bakwai da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin duk abin da yake cikin baitul maqdis da abin da ya hadu da shi akan hanya alhali yana yaran sama bai taba zuwa can ba balantana wannan amma ya ba su labarin duk abin da yake ciki dan haka wannan tambaya ce suka yi saboda ƙara zurmawa a cikin bata da hallaka cewa wai in wata aya ta zo musu nan gaba za su yi imani da ita za su gaskata wani ta'ala yace ga ya musu ayoyi da mu'jizu gaba daya a wajen Allah suke shi yake ba wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ba a karan kaina bane ba nake zawwa da abin da naga dama da shi na mu'jiza wannan kuma kasancewar hanawar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu dangane da abin da suka tambaya shine mafi inganci game da su saboda sunna ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk lokacin da jama'a suka nemi wata mu'jiza wadda za ta nuna gaskiyar manzon da aka ture musu idan mu'jiza ta bayyana musu yi imani ba to karshen su shine tabewa da Allah shine sai Ubangiji ta'ala ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wato mu muke juya zukatan su wato da magannan su ma'ana zuciyar in ta ji gaskiya to ba ta kiyaye ba ba ta fahimta balantana ci kiyaye sannan magannan su sai mu juyar da su in sun ga gaskiya ba za su mata ba kallo wanda yake na karba sai ce kamalam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su yi imani da shi a farkon shudi saboda ya zo da mu'jizu amma ba su gaskata shi a matsayin manzo ta kaka nan gaba in wata mu'jiza ta zo za su gaskata shi dan haka sai Ubangiji ta'ala ya ce wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun muke barin su a cikin wato shishigin su da ketare iyaka suna kai kawo saboda dimuwa wannan kasancewar sunna ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma adal tsantsar adalci ne wanda yake dashi duk lokacin da aka bayyana maka hanya wadda take ta kurai aka hayya maka dukkan wani sababi wanda in har ka bi shi zai iya kai ka zuwa tabbata akan hanya madaidaiciya to idan kake karba kake bi sakamakon abin da zai biyo baya shine Allah sai ya karkasar da akalarka a dora ka akan hanya tabbata kamar yadda Allah yake cewa falamma zagu azagallahu quluhum lokacin da suka karkace ma gaskiya Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya karkatar da zukatan su ko sun ga gaskiyar ba za su amsa ba wannan sakamakon mutumin da gaskiya ta bayyana gare shi ya tabbata gaskiya ce amma saboda taurin kai ya juya baya to Ubangiji ta'ala sai ya rufe akan zuciyarsa duk abin da za a faɗa masa na gaskiya ba za ta kiyaye ba ganin sa sai Allah ya sanya wato wata kurtsa kasancewar ga gaskiya kowa yana gani amma shi ba zai ganta ba kunnan shi sai Allah ya sake nauyin shi duk abin da zaka faɗa masa na gaskiya ba zai karba ba kamar yadda aya ta gabata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim shi ne anan Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Ubangiji ta'ala ya ce muke juya zukatan su wato da magannan su dangane da gaskiya ba sa fahimtar ta kuma ba sa mata kallo wanda yake na karba kamalam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su gaskata da shi ba a farkon shudi anan bihi din ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani Ubangiji ta'ala ya ce wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun dan haka sai muka bar su a cikin ketare iyakar su a cikin bata Ubangiji ta'ala ya ce suna kai kawo saboda biyuwa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika Ubangiji ta'ala ya ce da a ce mun saukar musu wato da mala'iku ido da ido wa kallamahumul mauta Ubangiji ta'ala ya sanya wato su ne matattu suka musu magana kamar yadda suka nema wa hasharna alaihim kulli shay'in muka taro musu dukkan wani abu kamar yadda suka nema kibala wato gaba da gaba ido da ido ko kuma kubula wato suna masu lamunci musu akan abin da suka nema domin lafazin kubula kamar yadda yake cikin riwaya wanda suke ta hafs jami'i ne na kabil idan aka ce kabil shine bi ma'ana bani ko kuma ka ce kafil wanda yake lamuni wanda zai lamunce maka akan abu shine Allah yace da a ce mun saukar musu da mala'iku an gane ko matattu suka musu magana suka ce musu wannan da aka turo shi a matsayin manzo gaskiya yake saboda mu mun ga sakamakon karyatawar da muka masa a ce waɗanda suka mutu wanda ba su gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tada su su yi musu magana su ba su labarin cewa gaskiya yake saboda karyatawar da suka masa ga sakamakon abin da suka gani bayan mutuwar su shine Allah yace wa hasharna alaihim kulli shay muka taro musu dukkan komai kamar yadda suka nema an gane ko kuma dukkan wata halitta ubangiji ta'ala yace muka taro musu kibala wato gaba da gaba suka gani duk wani abu wanda yake na al'ajabi ko kuma duk wata halitta muka taro musu gaba daya suka zame musu lamini akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace ma kanu li yu'minu wasu zama wanto ba da za su yi imani akan duk waɗannan abubuwan da suka gani ma'ana mala'ikun Allah su sauko idan manzon Allah ya yi faɗa su ba da shaidar cewa kware da gaske manzo ne na Allah matattu su tashi su ba da shaida cewa kware manzo ne saboda mun ga sakamakon abin da ya biyo baya bayan mutuwa da duk wani abu Allah ya taro shi ya zuba da shaida akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ma kanu li yu'minu wasu zamanto ba da za su yi imani su gaskata shi a matsayin manzo illa an yasha Allah sai dai idan Allah ya so an gane ko su anan iya abin da suka dau shari'a abu ne wanda suka kallafa shi zuwa kansu suna ganin cewa karfin su ne da dabarar su kawai kenan sun rataye yin imanin su akan wata mu'jiza da suka nema alhali ita kuma mu'jiza ba ta sanya cewa kai imani sai idan Allah ya yi nihin imanin ka waɗanda Allah bai nufaci su ba da shari'a mu'jiza nawa manzannin Allah suka nuna musu amma ba su yi imani ba shine Allah yake cewa da za mu zo musu da duk irin waɗannan abubuwa mala'iku su ba da shaida su sauko su gan su ido da ido suna ba da shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matattu su tashi su ba da shaida duk wani abu Allah ya turo shi ya tara shi gaba daya su zamanto gaba da gaba su gan su suna ba da shaida akan gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ma kanu li yu'minu illa in sha Allah waɗannan mutane ba su zamanto wanda za su yi imani sai idan Allah ya so walakinna aktharuhum yajhalu ubangiji ta'ala ya ce sanadi mafi yawan su wato suna jahiltar karshen lamarin su inda sun san irin azabar da Allah ya tanada ma wanda ya karyata manzannin sa to da ba za su karyata ka ba amma jahiltar karshen al'amarin su shine ya kai su zuwa ga haka wannan dai duka gaba daya na nuna mana shari'a abu ce wanda ke hannun Allah ita mu'jiza Allah yana karfafar manzannin sa dan alama ce mai nuna gaskiyar shi amma ba mu'jiza ba a karan kanta take sanya mutum ya shiryu shari'a sai wanda Allah ya nufaci shi da shari'a shine zai ga aya yi imani amma duk wanda Allah ya nufaci shi da bata da tabewa da halaka duk abinda za a bayyana masa na aya to ba zai yi imani ba kamar yadda bayani ya gabata fadar Allah subhanahu wa ta'ala wanda zamu iske a cikin suratul yunus innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim waɗanda kalima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ta gaskata a kansu ba za su yi imani ba koda kowace mu'jiza za ta zo musu ta manzannin da suka gabata har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ba za su yi imani ba sai idan sun ga azaba ma'abuciyar da ido da ido وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون ubangiji ta'ala a nan kuma lallashin manzansa ne yake sallallahu alaihi wasallam kar ya samu damuwa akan karyatawar da aka masa sunna ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Duk wani mutumin kware Allah sai ya saka masa abokan gaba. Shine Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa. Ubangiji ta'ala ya ce haka al'amarin yake. Duk wani annabi da muka turo gabaninka Allah ya ce mun sanya masa aduwan wato abokin gaba ko kuma abokan gaba. Shayatin al-insi wal jinni aduwan anan sai zamanto bi ma'ana a ada'an an gane ku lafazi ne wanda yake mufrad amma abinda ake nihi da shi wato jami'i ne kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi ay a'da'i haka Ubangiji ta'ala ya ce kowane annabi da ya gabace ka Ubangiji ta'ala ya ce mun sanya masa abokan gaba. Su wane ne abokan gabar? Ubangiji ta'ala ya ce shayatin al-insi wal jinni wato shaydanu na mutum da aljan. Don haka a cikin jinsi wanda yake na dan adam akwai shaydani kamar yadda a cikin aljan akwai shaydani. Idan aka ce shaydani lakabi ne wanda ya gaskata akan duk mutumin da ya nisanci gaskiya. Duk wanda ya nisanci gaskiya sunan shi shaydani. Shine Ubangiji ta'ala ya ce kowane annabi wanda ya gabace ka wato mun sanya masa abokan gaba sune shaydanu waɗanda suke na mutane da aljan. Kamar yadda aya ta gabata wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ni Allah yake nihi da shaydanu anan shugabannin su wanda yake na kafirci. Ubangiji ta'ala ya musu lakabin da cewa shaydanu ne domin sun yi nisa game da gaskiya. Ubangiji ta'ala ya ce yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Junan wato nama juna wahayin kawatacciyar fada wato dan rudi. Dan su rudi jama'a sai su dauki magana wadda take ta ƙarya sai su kawata ta. A zahiri sai ka yi zaton cewa gaskiya ce amma me suke nihi dan su rutu jama'a su rutar da hankulansu wanda sunna ce ta waɗanda suke wato batattu. Duk wata magana wadda take ta ƙarya to sai a dauke ta sai a kawata ta a maida ta kamar gaskiya. Magana kuma wadda take ta gaskiya sai a zo a jefa shubha a cikin ta a bata ta yanda za ku fahimci cewa ƙarya ce. Ubangiji ta'ala ya ce walau sha'ar rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so ba za su aikata haka ba. Ma'ana ganin damar Ubangiji ce subhanahu wa ta'ala ta kai su cewa junansu yana ma juna irin wannan wahayi na fada wanda take ta ƙarya da rudan jama'a. An gane ku? Ba dan komai ba illa dan Allah ya tantance tsakanin su wane ne mu'mine waɗanda suke na gaskiya kuma su wane ne makaryata. Kuma dan gaskiya ta fito fili ta bayyana domin ita al'amari ne wanda yake na gaskiya wanda sunna ce ta Allah ita gaskiya duk lokacin da ake fada da ita to a wannan lokaci take ƙara bayyana. Duk a lokacin da za a kafa mata kiyayya da gaba a ringa yatsarta to a wannan lokaci za ta ƙara fitowa fili ta bayyana jama'a su gane ta. Kamar yadda kasancewar kafirai yanda suka kafa yaki dangane da addinin musulunci wannan al'amari shi ya kai addinin musulunci yana bunƙasa wanda ma bai san shi ba fama yake ya san wai shi musuluncin nan kaka yake. To wannan sunna ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine anan yace walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da ubangijinka ya so ga ba za su aikata haka ba amma hikima dan gaskiya ta bayyana shi yasa gaskiya da mabiyanta Allah sai ya saka musu abokan gaba. Saboda waɗanda za su yi gaba da su su yi ta zawa da kareci-kareci kenan zuwa wani lokaci jama'a za su gane inda gaskiya take. Shi ne sai ya ce fazarhum wa ma yaftaruna. Ubangiji ta'ala ya ce kyale su da abin da suke yanka na ƙarya suna jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Za su ga kenan sakamakon iya abin da suka kaga a gobe kiyama. Sai ya ce wani ta suga ilaihi abidatul ladina la yu'minuna bil akhirati dan zukatan waɗanda ba sa imani da yini na ƙarshe wato ta karkata zuwa wannan fada wanda take ta ƙarya. Wali yardahu kuma dan su yarda da wannan magana su yarda da ita har zuciyarsu. Wali yaqtarifu ma hum muqtarifun dan su aikata iya abinda za su aikata na zunubi. Al-iqtiraf shine wato aikata aiki wanda yake na zunubi. an gane ko idan yazo kenan mutlak idan kuma an kayyade shi to wannan kuma yana daukan aiki wanda yake kyankyawa na lada kuma yana daukan aiki wanda yake na zunubi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man yaktari hasanatan nazid lahu fiha husna to amma anan da yake an zo da shi a sake wali yaktari kuma hum muqtarifun dan su aikata abinda za su aikata na zunubi wannan hikima ta ubangiji tabaraka ta'ala da ya bar shaydanu na mutane da aljanjunan su na ma juna wahayin fada wanda take ta kariya dan rudar jama'a ubangiji ta'ala ya kyale su ne saboda wasu hikimomi da yake walau sha'ar rabbuka ma fa'aluhu da ubangijin ka ya so ba za su aikata ba bazarhum wa ma yaftaruna Allah yace ka bar su da abinda suke yanka na kariya suna jingina masa kenan hikima ta farko shine Allah yace wali tasuga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati dan zukatan wadanda ba sa imani da yinin alkiyama kenan ta karkata zuwa wannan fada ta kariya domin ba kowa yake gaskata fada ta kariya sai wanda ne imani da yini na karshe kenan kaga wadanda suka karkata anan za a gane cewa makaryata ne kuma za a gane su wane ne masu gaskiya a wannan lokaci kuma gaskiya za ta bayyana kuma kariya ita ma za ta bayyana a gane ta abu na biyu shine Allah sai ya ce wali yardahu dan su yarda da wannan fada ta kariya har zuwa zuciyarsu kenan in sun yarda da wannan fada ta kariya wanda ake musu saboda rudar su kenan me zai biyo baya kenan sai su dukufa akan aikata ayyuka waɗanda suke na zunubi dan haka yace wali yaftarifu ma hum mutarifuna dan su aikata abinda za su aikata na zunubi wato hukuba ta tsananta akan su a gobe kiyama to wannan lalla shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ma manzansa da duk wanda ya tsaya matsayinsa a matsayin ka ne mai kira zuwa gaskiya sunna ce ta Allah Allah sai ya saka maka abokan gaba daga cikin shaydanu da aljannu amma iya abinda zaka yi sai ka ja daga kai dai kai dan Allah karshe wanda yake kyaukyawa na masu tsoron Allah ne kuma Allah ya yi alƙawarin duk wanda yake kan gaskiya zai taimaka masa a nan rayuwarsa ta duniya da makoma lahira inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَجِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدِقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ويجي تعالى كتما من زنسا كفتا كمشركي أفغير الله أبتجي حكما يزوان الله زني ما أمزين الكالي إذا أكتشي الحكم sigatul mubalaga ce ma'ana wanda ya kai gaya a cikin hukunci kamar yadda in aka ce adalun wanda ya kai gaya a wajen adalci idan ka ce hakimun alkali hakan wanda ya kai matuka a wajen hukunci alkalanci to shi ne ya ce a faghairallahi abtagi hakama shi ya zo wani Allah zan nema a matsayin alkali in yarda da duk abin da yake mun umarni da duk abin da yake hana ni وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا على هذه أبنجي تبارك وتعالى شيء سوكر مكد للتاف مفصلا للتاف ديكي أبربي بياني أشكل صديكي ديكي معنى أن الأجلين أبنجي تبارك وتعالى كي فتاق من زنسا واتو يفتا مس ينزوانا الله ذيني ما أمسين شي واشيني على كالي واندزيرن غباش دوكو كي شي واقعي كذا كبر كذا wanda alhali ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya saukar muku da wannan littafi na alqur'ani wanda littafi na alqur'ani littafi ne wanda yake mufassal wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala abin rabe hukunci a cikin sa take dake duk wani abin da ake bukata gashi sai ya ce wallazina atainahum alkitaba wadanda muka ba su littafi gabanin saukar da alqur'ani sune yahudu da nasara Allah yace ya adamu na sun yi sanin annahu shi alqur'anin nan da ka zo da shi munazzalun min rabbika bil haqqi abin saukarwa ne da gaskiya daga wajen ubangijinka fala ta kunan na minal mumtari ubangiji ta'ala yace dan haka karka zamantu daga cikin masu shakka game da gaskiyar alqur'ani ma'ana anan ana tauna tsakuwa ce dan ayatu yusufu ba dan manzon Allah zai yi kokontan wani abin da yake cikin alqur'ani abin da ake nihi al'ummarsa ma'ana karme kokonto daidai da misqalar zarra dangane da gaskiyar alqur'ani tacaccen hukunci shine hukunci na alqur'ani ba wani wanda yafi Allah iya hukunci wanda ubangiji tabaraka wata'ala shi ya turo da wannan alqur'ani zai turo da manzonsa da wannan alqur'ani dan haka alqur'ani shine wato abin da ya dace ga dukkan mai imani ya zame masa alƙali da abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah yace mana fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kuka yi jayayya game da wani abu kuka kasa samun zutuwa Ubangiji ta'ala yace ku maida shi zuwa ga ubangijinku da manzansa mu maida ga alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana raye a jiye wajen sa in bayan wucewar shi ne a koma alqur'ani da sunnah shi to dan haka nan Allah yace ga ya musu afa ghayrallahi abtaji hakama shi yanzu wannan Allah zan nema a matsayin alkali wanda zai ringa bani dokoki ika za ka bar kaza wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala alhali ubangiji tabaraka wataala shi ya saukar muku da wannan alqur'ani wanda yake abin rabe hukunce a cikin sa wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi wanda muka ba su littafi gabaninka Allah yace sun san da cewa shi wannan alqur'ani abin saukarwa ne da gaskiya daga wajen ubangijinka fala ta kuna na minal mumtari dan haka karka zamantu daga cikin wadanda suke masu shakka game da gaskiyar alqur'ani sai ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wato kalima ta ubangijinka ta cika wato sidqan dangane da gaskata alkawali da yayi na rahama da alkawali wanda yake na azaba wa adla wato kuma da tsantsar adalci shi ya san waye cancanci shiriya wane ne ya cancanci bata wannan adalci ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda Allah ya dora shi akan hanya ta halaka daman ya cancanta wanda Allah ya dora shi akan hanya wanda take ta shiriya wannan kuma fadala ce ta shi shine yace wa tammat kalimatu rabbika wato kalima ta ubangijinka tabaraka wa ta'ala ta cika sidqan wato dangane da gaskiya kenan game da duk abinda Allah yake bada labari wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha wa adlan kuma da adalci adalci a nan kenan wajen umarni da hani da duk wata doka da Allah yake dora ma bayan sa daidai da su ne kuma duk wanda Allah ya dora shi akan hanya wadda take tabata wannan hannun tsantsar adalcin shi ne domin Allah bai dora shi ba akan hanya tabata sai da ya nuna masa hanya wadda take ta gaskiya wannan hanya tabata shine ya zaba ma kansa sai ya ce la mubaddila li kalimati wato ba wani wanda ya isa ya canza kalmomin ubangiji tabaraka wa ta'ala domin shi ya dau nauyin wato kare alqur'aninsa ba wani wanda ya isa ya canza daidai da harafi ɗaya na alqur'ani sunna ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala gaskiya shi yake daukan nauyin wato ba ta kariya sai ya ce wa huwa samiul alim ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da duk abin da bayansa suke fada masani ne kuma dangane da halayen su sawa'an abin da suka bayyana ko abin da suka boye da abin da suka yi wanda ya wuce da abin da zai zo nan gaba gaba ɗaya ubangiji tabaraka wa ta'ala masani wa in tudi aktsara min fil ardi ubangiji ta'ala ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya tsaya matsayinka inda zaka bi mafi yawan jama'ar da ke ban kasa yudilluka an sabilillah za su fakar da kai daga tafarki na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya umarnin cewa ka bi tafarki wanda yake madaidaici wanda ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u to inda zaka bi mafi yawan jama'ar da suke ban kasa ubangiji ta'ala ya ce to za su fatar da kai daga tafarki na ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa saboda mafi yawan jama'a sun karkace a cikin al'amuran nan guda uku abu na farko a cikin addini saboda galibin addinin su addini ne wanda yake da shirka abu na biyu a cikin ayyukan su me yasa saboda ayyukan su gaba daya galibi ayyuka ne waɗanda suke na son zuciya haka akan ilimin su me yasa domin ilimin su babu hakikan cewa zato ne kawai dan haka Allah ya ce wa in tu bi aksara man fil ardi inda zaka bu mafi yawan waɗanda suke ban ƙasa to yudilluka an sabilillah za su kautar da kai daga tafarki na ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda kasancewar duk abin da za su zo maka da shi abu ne wanda yake babu tabbas a cikin shi idan ilimi ne to ba ilimi bane ba na hakika zato ne shine Allah ya ce in yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba wato illa zato kawai a cikin ayyukan su ka kawai san zuciya ne abinda zuciyar su ta raya musu shi ne suke bi addinin su kuma galibi suna shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa inhum illa yakhusuna Allah ya ce su ba su zaman toba face kawai kariya ce suke yanka su jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala akan abinda ba su da sani wa inhum ubangiji ta'ala yace busu zaman tuba illa yakhrusuna face kariya ce suke kaga su jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili ubangijinka shine masani dangane da wanda ya kauce ma tafarkin sa ma'ana shi ya san wane ne batacci wa huwa a'lamu bil muhtadi kuma shine masani dangane da wanda yake shiryeye ma'ana waɗanda suka shiryo akan tafarki na gaskiya ubangiji tabaraka wa ta'ala shine masani game da su haka waɗanda suka kauce ma tafarkin sa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine masani game da su idan kana so ka gane batattu sai ka dauko su ka dora su akan sikili na alqur'ani da sunna ta nan ake gane batacce wanda ya kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya فَقُلُومِ مَا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَيَجِي تَعَالَى يَجِي فَقُلُومِ مِمَّا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ku ci daga abin da aka ambaci sunan ubangiji tabaraka wa ta'ala akan yankansa in kuntum bi ayatihi mu'minina in har kun kasance masu imani da ayoyinsa ma'ana duk abin da aka yanka shi da sunan Allah to ku ci wannan yana daga cikin abin da Allah ya halitta muku gane ku ma'ana anan Allah yana shar'anta mana cewa baya halatta mu ci wani abin yanka sai wanda aka ambaci sunan shi akan yanka ma'ana duk abin da aka ambaci sunan Allah to wannan halaka ne mu ci sai ya ce wa malakum Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi me ya same ku da ba za ku ci ba abin da aka ambaci sunan Allah akan yankansa wa kad fassala lakum ma harrama alaykum alhali ubangiji ta'ala ya rage muku bayani dangane da abin da aka haramta muku an gane ko kamar yadda aya ta gabata hurimat alaikum almaytatu waddam walahmul khindir wama uhilla li ghayrillahi bi walmunkhaliqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu walnaqihatu wama akala as-sab'u illa ma zakaytum wama zubiha ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum kisah shi ne yace wa kad fassala lakum haqiqa ubangiji ta'ala ya rabe muku bayani dangane da ma harrama alaikum abinda ya haramta muku illa ma qurirtum ilayhi sai dai abinda aka bukatar da ku zuwa gare shi kamar misali mutumin da yake cikin tafiya guzuri ya yanki ga tsananin yunwa ba abinci to shine Allah ya halatta masa cin musai sai yace wa inna kathiran lalle mafi yawa daga cikin jama'a layudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm wato suna batar da jama'a da san zuciyar su ba tare da ilimi ba san zuciya kawai za su kawo su batar da jama'a inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka shine masani dangane da waɗanda suke masu ketare iyaka wannan wata shubha ce wanda suke jefawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa cewa ai abinda ya mutu da kansa shi yafi dacewa ku ci dangane da abinda kuka kashe shi da kanku domin abin da ya mutu wannan yankan Allah ne ma'ana Allah ne ya kashe shi ai shi yafi dacewa kai kace da abin da ka sanya wuka ka yanka to shine anan Ubangiji ta'ala ya maida musu martani yake shiryar da mu'minan sa dangane da abin da ya dace dan haka sai yace ku ci dangane da abin da aka ambaci sunan Allah akan yankan shi in har kun zamanto masu imani da Ubangijin ku kenan kar ku biya waccan magana tasu ta banza wanda san zuciya ne na cewa abin da ya mutu da kanshi shi yafi dacewa a ci akan abin da kai ka yanka da hannunka sai Allah ya ce to abin da aka ambaci sunana akan yankan shi in dai kun yi imani da ni to shi ya dace ku ci sai Allah yake zaburar da mu'mina yace wa malakum Allah ta'kulu mimma zikrasmullahi alayhi me ya same ku da ba za ku ci ba abin da aka ambaci sunan Allah akan yankan shi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali Allah ya rabe muku bayani daki daki dangane da abin da aka haramta muku a can baya Allah ya ce illa ma qulutu ilayhi sai dai abin da aka fakar da ku wanda kawai in guzuri ya yanke ne baka da abin da zaka ci gayinwa ta kai matuka shine kawai zaka iya cin mushi shi Allah ya ce to ku san da cewa mafi yawa daga cikin jama'a fa suna batar da mutane ne da san zuciyarsu kaga wannan san zuciya ne fa ba cikin ra'ayi ne wai kace abin da ya mutu da kanshi shi yafi dacewa a ci domin yankan Allah ne akan abin da kai ka yanka da hannunka shine sai ya ce to inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka shine masani wato dangane da waɗanda suke masu ketare iyaka waɗanda suke barin abin da Allah ya halitta musu su je zuwa aikata abin da aka haramta musu shine sai ubangiji ta'ala ya ce wazaru zahiral ismi wa batina إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ويجي تعالى وذروا ظاهر الإثم واتو كمر مبين الذنبي وباطنا دون ديكي بوينسا zunubi wanda yake na zahiri shine abubuwan da gabbai suke aikatawa waɗanda suke bayyananne wa baqina malamai suka ce shine zunubi boyayyen zunubi shine abinda zuciya take kudircewa na mummunar aniya gaba daya ubangiji ta'ala anan abin da yake nihi aiki na zunubi gaba daya mu bar shi wanda yake bayyana da wanda yake boye ma'ana wannan umarni ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa mu nisanci ayyuka na zunubi tare da cewa ya kaddara mana wani lokaci za mu aikata amma menene dan a nuna kasawar mu kuma mu fike zuwa gare shi ya lullube mu da rahamarsa kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba dan kuna aikata ayyuka na zunubi da Allah ya tafiyar da ku ya maye gurbin da wasu bayi waɗanda za su aikata zunubi su nemi gafara kuma ya gafarta musu amma anan sai yace wazaru zahiral ismi wa batina wato ku bar dukkan wani mabayyanin aiki wanda yake na zunubi da wanda yake koyayyen sa innal ladhina yaksibuna al-isma lalle waɗanda suke aikata aiki wanda yake na zunubi sayuji zauna bima kanu yaqtarifun ubangiji ta'ala yace da sannu za a sakauta musu a gobe kiyama dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na zunubi ma'ana da sannu za su iske sakamakon abin da suka aikata sai yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku sake ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah akan yankan shi ma'ana duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to kar ku sake ku ci dan haka anan malamai suka ce duk abin da aka yanka shi ba tare da an ambaci sunan Allah da mantuwa ko kuma da gangamto bai ya halatta a ci illa kasancewar sa al-Imam Shafi'i sa al-Imam Malik da wasu daga cikin magabata suka ce in dai musulmi ya yanka abu ko da gangan ya bar bismillah to ya halatta ci an gane ko da gangan ya yanka abu in dai a matsayin shi na musulmi ba tare da ya yi bismillah ba to ya halatta ci illa kasancewar magana ta uku ita ce mafi dacewa inda ganganci mutum ya bar bismillah ba za a ci ba amma in akan mantuwa ne ya halatta ci domin ita mantuwa Allah bai ya kama bawa da laifi akan ta shine yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, kar ku sake ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akan yankansa. Wa innahu lafisq, lalle wannan rashin da'a ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ma'ana cin musai duk abinda ya mutu ba tare da an yanka shi yanka na shari'a, to wannan haramun ne. Sai yace wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum, lalle shaytanun na mutane da aljan Ubangiji ta'ala yace suna yi wahayi zuwa ga masoyansu, liyujadilukum dan su jayayya da ku, shine na cewa ai abin da ya mutu da kanshi shi yafi dacewa a ci sama da abin da ka yanka da hannunka. Ubangiji ta'ala yace wannan magana ce ta shaytani. Wa inna shayatina layuhuna, lalle shaytanun suke wasiwasi, an gane ku su jefa shakka da wasiwasi a cikin zukatan jama'a dan su jayayya da ku. Wahayi daman na ɗaya daga cikin ma'anarsa a larabci shine wasiwasi, wanda wahayin shaytani shine wasiwasi, ya jefa wasiwasi a cikin zukatan jama'a, amma ba kowa ba shaytani yake jefa irin wannan wasiwasi sai wanda yake masoyinsa. Shine Allah yace wa inna shayatina, lalle shaytanu layuhuna, suna sanya wasiwasi ila awliya'ihim, ga masoyansu, liyujadilukum, dan su yi jayayya da ku akan wannan shuwa. Ubangiji ta'ala yace wa in ata'tumuhum, yace in har kun bi su kun meka wuya akan irin abin da suke faɗa muku, innakum lamushrikuna, lalle ku kun zamanto masu hada bautar Ubangijinku da wani, ma'ana kun zamanto mushrikai. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.